This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba. A daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif ke ganawa jiya Asabar a birnin Geneva a ƙoƙarinsa na cimma maslaha kan batun nukiliya. Mataimakin jagoran wakilan Iran a tattaunawar Abbas Araghchi ya ce baiwa jami'an binciken Majalisar Ɗinkin Duniya damar yin tambayoyi ga Iraniyawa masu ilimin kimiyya da kuma binciken sansanonin soji bai cikin batutuwan da ake tattaunawa a kai. Binciken sansanonin sojin Iran wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya. Kerry da Zarif sun shafe sa'o'i 6 suna tattaunawa a wani otel a Geneva tare da tawagoginsu wata guda kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni na cimma cikakkiyar yarjejeniya kan batun na nukiliya. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana tattaunawar da cewa mai zurfi ce kuma dalla-dalla game da dukkanin batutuwan. Jiya Asabar, jiragen saman Siriya masu saukar ungulu sun jajjeho bama-bamai masu ƴaƴa kan yankin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Suka hallaka mutane aƙalla 71 tare da raunata wasu kuma da dama akasari farar hula. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai herkwata a Burtaniya ta ce ta harhaɗa bayanai na tashe-tashen hankula da aka yi a Siriya, sannan ta ce mutane 59 sun mutu a harin jirgin sama da aka kai wata kasuwa mai suna Suq al-Halal mai cike da hada-hada a Al-Bab da ke bayan garin Aleppo. Aƙalla mutane 12 kuma sun mutu a wata fashewar da ta auku a unguwar Shahar da ke hannun ƙungiyar a Aleppo. Akasarinsu 'yan gida ɗaya ne. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, Staffan de Mistura, ya ce ya kamata duk wani kai hari kan wata kasuwar farar hula ya fuskanci Allah wadai daga kausan harshe daga al'ummar duniya. Ya ce sam ba za a lamunta da yadda sojojin saman Siriya ke kai hari kan wasu sassan ƙasarsu barkatai ba. Sannan ya ƙara da cewa dole ne a tsaye da amfani da bom mai ƴaƴa. A wani saƙon da ta aike a kafar Twitter, ƙungiyar ta ISIS ta tabbatar da kai hari kan muradinsu a Al-Bab, wanda ta bayyana da cewa munanan kashe-kashe ne da sojojin Siriya suka aikata. A halin da ake ciki kuma, dakarun ISIS sun kai hare-haren ƙunar baƙin wake kan sojojin Siriya a birnin Hasake, wanda mafiya yawan mazaunansa Kurdawa ne. Amurka da ƙawayenta sun ce sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama kan ƙungiyar ISIS daga Juma'a zuwa jiya Asabar, inda suka bararraka wurare 16 a Iraki da wasu kuma 6 a Siriya. Rundunar sojin ta ce ta tura jirage masu lugudan bama-bamai da jirage marasa matuƙa suka kai hari kan cibiyoyin dakarun ISIS, suka kuma lalata ma'adanan makaman ISIS. Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta ƙaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Ta halaka mutane aƙalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban ƙasar. Wani harin ƙunar baƙin waken da aka kai wani masallaci a birnin na Maiduguri ya kashe mutane akalla 18 sa'o'i bayan wasu gurneti da ake cillawa da roka suka tarwatsa gidajen wasu mutane a birnin. Mutane sama da 12 ne suka samu raunuka a waɗannan hare-haren. An kaddamar da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ranar Juma'a, inda ya sha alwashin murƙushe Boko Haram da kuma daga hedkwatar sojojin ƙasar da ke fafatawa da Boko Haram ɗin daga Abuja zuwa Maiduguri. Shaidu sun ce bayan hare-haren na jiya Asabar, ‘yan ƙungiyar kariya ta matasan nan masu ɗauke da makamai sun bazu bisa tituna don hana ‘yan Boko Haram ɗin ƙara dannawa. Wannan harin da aka kai kan Maiduguri hedkwatar jihar Borno ya zo ne ‘yan sa’o’i bayan da ‘yan Boko Haram ɗin suka kai harin bom a wani wurin bikin aure a wani ƙauyen manoma mai suna Tashar Alade mai tazarar kilomita 270 daga Maiduguri. Shaidu sun ce fashewa ta biyu ta auku ne yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda fashewa ta farko ta rutsa da su. Mutane bakwai ne suka mutu a fashe-fashen biyu, kuma wasu da dama sun jikkata. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Jamus ya faɗi jiya Asabar cewa takunkumin hada tafiye-tafiye da Rasha ta kakaba ma wasu manyan jami'an ƙungiyar tarayyar Turai EU su 89 zai yi illa ga ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a Ukraine. Da yake magana da manema labarai yayin wuta ziyarar da ya kai Dnipropetrovsk da ke gabashin Ukraine, Frank Walkerstein-Meyer ya yi tur da wannan takunkumin hana tafiye-tafiyen, sannan ya kira ga Rasha da ta fayyace komai. Ya ce, abin da kawai zan iya faɗi shi ne, baya ga cewa ban ga azancin wannan hanin tafiye-tafiyen ba, aƙalla dai ya kamata a ce an yi bayani ga waɗanda abin ya shafa, don su san irin ɗari-ɗarin da ake da shi game da abin da ya shafe su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Garinmu mala yana koyar mana mai kyau a garinmu, amma mala in sun rubuta mana abu su fita kawai, in an rubuta mana na amsa gara gaya mana ko haɗawa ko cirawa ko me ba, ka rubuta haka in ka ci oho maka ba ka ci ba oho maka.
Wannan muryoyi da kuka ji wasu ɗalibai ne a sansanin ƴan gudun hijira da ke dama da jihar Adamawa. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Hukumomi a jihar Adamawa da waɗanda hakkin kula da ƴan gudun hijira ya rataya a wuyansu suna ƙoƙarin tabbatar da ganin cewa yara da suke waɗannan sansanoni suna ci gaba da samun ilimi duk da yanayi da suka samu kansu ciki ta wajen samar da malamai na wucin gadi, kamar dai yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Wannan sauti da kuka ji na yara ne ‘yan makarantun firamare da kuma sakandare da dama waɗanda ke karɓan darussa a sansanin ‘yan gudun hijira da ke unguwar Damare da ke Yola. Galibin yaran suna karɓan karatunsu ne a makarantu kafaffu ko kuwa makarantar wucin gadi da aka kafa cikin sansanin. Malam Alhassan Nema shi ne ke kula da al’amuran ilmi a sansanin.
UNICEF shi ne ke dauke gudunmawa wannan with also da SUBEB. Eto mu yi masu tari mai kyau game da primary level, nursery level and also secondary level. So karabo ya zo ya cakude wasu da ke nursery su samu karatun nursery, wasu primary su samu non primary and secondary su samu secondary. So muka dan nemo masu volunteers da zai koya masu karatu a cikin IDP also, and also those that are not IDP.
Duk da wannan kokari da gwamnati ta hukumar samar da ilimi bai ɗaya na jihar Adamawa haɗe da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ke yi, akwai alamar manyan ƙalubale da ke tafe. Na farko daga furucin yaran akwai buƙatar samun malamai waɗanda aka horar a fannin ilimi su riƙa koyar da yaran domin yaran sun nuna alamar gano bambancin ƙwarewar malamansu na ainihi a makarantunsu na da da kuma waɗannan makarantu na wucin gadi.
A garinmu malam yana koyar mana mai kyau a garinmu, amma malam in sun rubuta mana abu su fita kawai. Na rubuta mana na amsa garagaya mana ko harawa ko cirawa ko me ba, ka rubuta haka in ka ci oho maka ba ka ci ba oho maka.
Unni Adam lagula ya shi nan ba koya mana karatu kullun kullun, wata rana koya mana wata rana ba a koya.
Wani kalubali kuma shine hali da wasu iyaye da ke sansanin ke nunawa, kamar yadda malama Usaku Moses ta faɗi.
Wata na matsalar da muke kula shine iyayensu, wayansu din ba sa yarda yaran su fita. Wayansu har yanzu akwai iyaye masu ce ma ba su yarda da magana makarantar nan ba. Wayansu ba su so yaran su ma su haɗu da wayansu yara su yi shudanya kamar haka ba. Wayansu kuma to ko rashi da wayansu abubuwa da sai an ba su wani abu nan da mafi yawa shine muke kamar yaran nan yanzu haka ne nake tsaye maka in na kawo biskit za a cikin minti 5 zaka ga abin da zai faru nan. In ka biskit sun ga kawo motivation sun gani da idon su, to yanzu zaka kalla zaka ga nan da su da ka zo na fita da 550 naira 10 naira kaga sun yi abin din da strength din su ga baki daya. So most times in sun ga motivation yana karasa su ingizawa su yi abin din, shine problem da muke samu da su.
Jama'a da dama na da ra'ayin ko da yake yan gudun hijira da yawa sun fara komawa gida, ayyukan koyarwa a wannan sansani yana taimakawa himmar matasa da ke wurin na samun ilimi. Da haka zai mai tilas a samar da horarrun malamai don inganta tanadawa matasan ilimi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola.
Har yanzu muna yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda a makwabciyar jihar Adamawan wato jihar Taraba, jami'ar jihar da hukumar ilimi bai daya suka shirya wata bita ga malamai da shugabannin makarantu domin su fahimci muhimmancin yin tattali da kayan aiki a kowane lokaci musamman a yanayi na karancin kuɗi da ake fuskanta. Har yanzu ga Lawal Sani.
Tattali da kuma ingantattun tsare-tsare a mawuyacin lokaci na agazawa nasarar gudanar da makarantu. Mataimakin shugaban jami'ar Taraba Dr. Yakubu Aliyara ne ya sanar da haka a wata bita na kwana biyu da jami'ar jihar Taraba da kuma hukumar ilimi bai ɗaya na jihar suka gudanar a Jalingo. Na tambayi Dr. Yakubu Aliyara kan me ya haifar da tunanin yin wannan bita.
An shirya musu ne wannan bita saboda a koya musu dabarun tattali, saboda ka san yanzu mun samu kanmu cikin wani zamani da kudade da ake samu na gudanar da makarantu ba sa isa. Saboda haka shi sa aka ce to a kira wayannan da yake sune shugabanni su suke kula da makarantu, a nuna musu dabaru da za su yi na tattali da kuma tsare-tsare na ayyukan su, saboda a samu saukin gudanar da makarantu da kuma ci gaba a makarantun gabaki daya. Ka san wani lokaci mutum zai dauka cewa abin da yake samu baya isansa, alhali kuma in kai amfani da shi ta hanyar da ya dace sai ka ga dan kuɗi kadan ko wasu kayan aiki kadan din nan, akwai wasu hanyoyin da za ka yi amfani da su yanda za ka ga ya wadatar.
Bitar da ta janyo jami'an gudanarwar sashen ilimi da makarantun firamare, sakandare sashi na farko da kuma ma'aikatan ilimi daban-daban ta koyar da hanyoyi ne da za su taimaka wa ma'aikatun sashen ilimi gudanar da aikin su daidai da takun zamani. Ga wasu daga cikin jami'an sashen ilimi da suka amfana daga bitar.
Sunana Sulaiman Muhammad Jawro, ni ne Deputy Director Planning Research and Statistics na Sardauna Local Government Education Authority. Lalle wannan workshop nan ya ƙara ma mutane ilimi. To ka san malamin makaranta idan ana ƙara mishi ilimi kamar irin haka, irin organizing workshops da kuma meeting da sauran irin haka nan, to malami zai ji dadi, zai kuma ƙara kuzari a aikinsa.
Sunana Bashar Sa'id Yakubu, ina aiki a ma'aikatar ilimi bai daya na ƙaramar hukumar Jalingo. Wannan taro muhimmin taro ne wadda ba za mu taɓa mantawa da shi ba. Dalili an tunatar da mu bisa wasu ayyukanmu da muka manta da su, an tunatar da mu a kansu, an ƙara mana sani akan abun da muka sani da wasu ci gaba da aka samu ta fannin ayyukanmu mun gansu a zahirance. Muna roƙo kuma Allah ya sa mu je mu aiwatar da shi a aikatance.
Sunana Adamu Fane. Gaskiya mun gode wa wanda suka shirya mana wannan taron din domin mun karu sosai. A takaice dai mun karu da yadda za mu je mu gudanar da makarantunmu a primary school. Da muna shirye-shirye da kuma tsare-tsarenmu da kuma bincike-bincikenmu haka kawai. Amma yanzu an zo an kara mana sani akan yadda za mu gudanar da wa'innan abubuwan ta hanyar da yake ingantacce.
Dr. Chris Amuche na sashen ilimi na Jami'ar Jihar Taraba ya bayyana irin ƙwazo da wanda suka halarci bitar suka nuna.
They have very high enthusiasm because
sun nuna begin karuwa kwarai.
And not a strategically positioned.
Dan galibin su ba su kware wurin tsare-tsare da shugabancin makaranta ba.
They prove to lot of principles.
Wannan bita ya bude musu wani sabon babin sani da zai faɗaɗa musu basirar shugabanci da tsare-tsare a makarantunsu.
We normally say that the education.
Mukan yi kukan kuma bayar ilimi a ƙasar nan.
This is because we have put aside
yin watsi tsare-tsare shugabanci da gudanar da ayyukan ilimi haddasa haka. Bitar wadda ta ɗauki tsawon kwana biyu an kammala ta ne da baiwa waɗanda suka halatta takardar shaidar zuwa. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
A ƙoƙarinta na bunƙasa harkokin ilimi, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri na bada littattafan rubutu da karatu ga makarantun firamare da sakandare da ke faɗin Najeriya kyauta. Ministan ilimi wadda ya bar gado makon jiya Malam Ibrahim Shekarau ne ya jagoranci bikin bada waɗannan littattafai a shiyyar Katsina a ƙarshen watan jiya. An yi bikin ne a makarantar firamare ta Fatima Shema da ke Katsina. Wannan shiri zai ci kuɗi naira miliyan 120 a faɗin ƙasar baki ɗaya.
Inganta karatu baya yiwuwa a makarantu sai da littattafai da malamai. Wannan biki da muka yi na yau yana ɗaya daga cikin hoɓɓasan da gwamnatin tarayya take yi na bunƙasa ilimi ta samar da littattafai ga yaran firamare. Yanzu an cimma nasarar kowane yaro a Najeriya yana da littafin lissafi, yana da littafin turanci, kowa yana da ɗaiɗai kyauta ake raba. Shine bikin da muka yi za a raba duk ƙasar nan.
To a cikin jawabinka ka yi bayanin cewa wasu na dan karkasar da waɗannan littattafai. To akwai wani hukunci da kuka shirya ɗauka a kan waɗannan al'umma?
Za ka ji a cikin jawabi na ce mun ɗauki wa'yansu ƙwararru wanda ake kira consultant masu hikimomi da suke bin lungu da saƙo da kasuwanni da inda ake sayar da littattafai. Duk inda suka ga wannan littafi da aka buga cewa na gwamnatin tarayya ne ba na sayarwa ba, to za su bi sawu su je ina aka samu domin a nemo waɗanda suka samu suka saya don a hukunta su. Haka kuma mun gaya wa dukkanin jami'an tsaro na farin kaya musamman za su dinga shiga lungu da saƙo. Ni inda muka san kai littattafan nan za mu bi sawu da tsarin da musabin tana ɓoye a bi. Duk wanda muka kama za a hukunta shi bisa da yadda doka ta tanada na cin amanar ƙasa.
Kamar irin bangaren almajiru akwai wani tanaji da kuke masa na irin waɗannan littattafai ganin cewa ana dan tsoma karatun boko a cikin wannan tanaji na?
Alhamdulillah su ma ana nan ana tanadi domin yanzu aka fara makarantun, yanzu aka gyara mahajus, su ma Allah ya danna da wani lokaci za a samu musu irin daban da suke buƙata insha Allah kuma kyauta.
Dr. Sulaiman Dikko Dan Ali shine shugaban ilimin firamare na tarayyar Najeriya ya ce sha'anin ilimin firamare da na sakandare haƙƙin jawahi ne, ita gwamnatin tarayya tana tallafawa ne kawai.
Duk wani abu da za a yi da ɗaukar malamai da kula da makarantun da ta tayar da su duk haƙƙin jihohi ne. To sai ga mai ita ko kuma gwamnatin tarayya tallafa masu take. To a irin wannan ne take sayar da littattafai duk shekara na wajen miliyan 18 zuwa biliyan 18 tun daga lokacin da aka fara. To kaga an cimma nasara.
Na ji kamar ka dan yi magana karatun almajiranci a turanci, zan so dan ji a Hausa.
Yawa su kuma gwamnatin tarayya ta lura cewa duk abin da ke kawo zaman banza da komai da rashin ilimi ne. To sai aka lura aka ga yaran da ke almajiranci ne suna tafiya ba ilimi ba abunan. Sai gwamnati ta ga cewa to su ma suna da haƙƙi a ilimantar da su. To shine aka bude makarantu wajen 291 na almajirai.
Da ƙarshe ranka da naga kamar kun bude wasu makarantu kamar na primary ne kuma na kwana kamar anan jaka zana kun bude wasu ya abun ya kiran kai
eh wato muna jarabawa ne magani shi idan muka farfado da karatu na kwana a makarantun primary darajar ilimin za ta ƙara dawowa shine muke jarabawa ba nan Katsina ba kadai kusan duka jihohin Najeriya ma mun bude irin wannan makarantun na primary da na mata da na maza don mu jaraba mu ga idan maido da kwana a makarantun primary zai habaka ilimin Najeriya to muna tabbata muku da cewa nan gaba za ga duk primary namu suna iko ma na kwana ko kuma waɗansu daga cikin gurgurdan dai halin da zamu iya
commissioner ilimi na jihar Katsina Professor Aminu Kado Kurfi wanda muƙaddashin babban sakatare a ma'aikatar Alhaji Sagir Ibrahim ya wakilta ya yi bayanin shi kamar haka
wannan ya ƙara nuna cewa mu nan Katsina magana ilimi gaskiya sai abin da ya gaba tunda har dai misalin gwamnatin tarayya za ta lura ta dauko wani abu ne ya shahi kasa gaba daya na harkar ilimi ta kawo shi a Katsina ya nuna cewa babu jihar da ta wuce mu wajen taimaka ma ilimi ana bada ilimi kyauta ana bada kayan aikin kamar kwanakin ba ka san mun yi wannan magana da kai godiya ce wannan ta kuma nuna cewa shi mai girma gwamnatin jihar Katsina yana kokari game da magana ilimi ilimi shine na farko cikin abubuwan da yake ba muhimmanci a cikin mulkin shi kuma kowa ya gani zahiran gana
Hajjia Binta Muhammad Saulawa ita ce shugabar makarantar primary Fatima Shema da aka gudanar da wannan biki na rarraba waɗannan littafai ta yi bayani a madadin waɗanda suka amfana
mun gode ma Allah da siyasa suka zo Katsina suka ba mu waɗannan littafai za mu yi amfani da su kamar yadda suka ba mu kuma ubangiji Allah ya ba su ikon ci gaba da irin wannan abin da suke yi Allah ya tsare su Allah ya tsare su Allah ya zauna da Najeriya lafiya
a jawabin da shi ministan yayi dan tsokaci cewa akwai waɗannan littafai da ake rubada ana karkatar da su
mu dai ba a jihar Katsina ba domin duk littafin da aka bada ayi amfani da shi a jihar Katsina yara ake ba in kuna so ku shigo rana ta daban mu zai da gaya da kurin yaran mu je da kusto din mu mu je da ku libraries namu duk littafin da aka bada dan yara yake mu ba jihar Katsina muke karkatar da littafai ba alhamdulillah
Daraddin Sanufin Tuwa Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Sabon shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Professor Ibrahim Garba ya bayyana damuwa kan koma bayan ilimi a kowane mataki a Najeriya. Professor Garba ya bayyana haka ne a tattaunawa da ya da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
To ni dai anan ne karatu na degree na farko da na biyu. Guri ne da muke alfahari da shi tun ba yau ba. Lokacin mu duk inda muka je muna gogwarmaya muna gogayya da kowaɗanne irin ɗalibai ne ko makarantu ne a duniya to kuma na san dai cikin shekarun baya abubuwa sun dan ɗauko zan ce lalacewa ba mu anan kaɗai ba a gaba ɗaya ƙasa baki ɗaya ilimi ya fara tangal-tangal darajar ilimi ta fara raguwa to tunda mu ma kuma muna ɓangare ne daga cikin ƙasarmu ba za mu tsira ba mun fara ganin alamun waɗannan matsaloli da suke dakushe ilminmu ya fara kunno kai to dole a tashi a tsaye magana koma baya ma ba ta so ba yanzu gaba ake duba tunda yanzu duniya gaba ɗaya ta canza kana duba daidai sau'in ka su za ka gugaya da su a duniya to dole ka je ka duba ka ga manya-manyan makarantu irin waɗannan nan duniya mai matsayinsu kuma mu yi duk abin da za mu iya mu ma a ce muna cikin su waɗanda ake suke busta a mataki na farko a duniya baki ɗaya
da muke ƙoƙarin shigowa na ji wasu suna zancen 3-point agenda to ko za ka yi mun ƙarin haske a kan wannan
to da alturanci ne sai mu fayyace maka amma abu ne mai sauƙi na farko agenda ta farko shi ne mu dawo da hankalinmu kan abin da yake shine mafi a lagare mu duk falarwan dan adam in ka sake lokaci ya ja sai ka fara kauce hanya to mu dawo kan hanya abinda aka san mu nan ko mutane suke da tsammani akan mu to mu tabbata haka muke din na biyu shine ba ta yanzu za a yi ki tsammanin yau da gobe ba ta bukata gyara koda abin da kake mai kyau ne to kai ya fi kyan haka shine ma'ana muna kallowa idan muna gani a duniya gaba daya zaka je kasashen turai ka ga gini ya kai gini an rushe an yi wani ba wai dan bashi da kyau ba yanzu zamu ne ke tafiya
to haka kuma dole ba za ka je kana bacci ba za ka san abu da duniya ke ciki ba, dole ka tashi a tsaye kai ma kai a san kana nan. Na uku shine wato azama. Azama wato ka ba tunzura zan ce ba, tunda tunzura wato wani lokaci sai ka tunzura mutane, ka zama cikin sanin kan cewa halin da kake ciki na bukatar gyara, yanda yasa sake ta canji, halin da kake ciki na bukatar gyara, to dole a gyara. Gyaran nan ba lallai mutane yi musu dadi ba, lallai so ba, amma abin da ya dace a yi ne kuma dole a yi. To koda mun san kamar na fada da farko, abinda mu bamu damu da muna ganin kamar babu matsala, amma da matsala duk inda ka je ka duba sai zaka akwai matsala. To kar kuma mu yaudare kanmu kan cewa komai namu mai kyau ne da sauransu, ba haka bane. Duk abin da ko kana da kyan an ce ka kara da wanka.
Jami'a wuri ne da ta kunshi dalibai da maluma. Me ka shirya ko me kake tafe da shi game da dalibai da dangantaka dalibai da kuma maluma?
To wayannan rukuni guda biyu na malamai da dalibai in ba su ba jami'a a haɗe kuma kowannen su. Saboda haka duk wani yunkuri da zamu yi, duk wani kokari da zamu yi, dole su ne a kan gaba. Dole mu tabbatar duk abin da dalibi ke bukata ya samu tun da amfanin zuwan shi nan kenan. Malamai kuma dole a ba su karfin gwiwa, a ba su kayan aiki, a ba su duk abin da ya kamata su yi aikin da suka ɗauki nauyin yi. Tun da shi dai harkar malinta ba harka ce ƙarama ba, kuma abu ne da bayan anan duniya ma har kiyama ba sai ka samu rabo. To saboda haka dole a nuna musu kowa ya tashi a tsaye, kuma a dinga yi abin nan tsakani da Allah. Kada a dinga yi ana cutar kai ko ana cutar al'umma, ba shi da amfani. Yan makaranta kuma su san abin da ya kawo su nan karatu ne, ba duk wani abu za su yi yana bayan karatun nan. Idan ba su tsaya sun yi karatun nan ba, ba su yi wa kansu adalci ba, ba su yi wa iyayensu adalci ba, ba su yi wa kasa adalci ba. Saboda dukkan zaman mu nan saboda su ne.
Masu aro da bayanan sabon shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Ibrahim Garba, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
A gaida Sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba, a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif ke ganawa jiya Asabar a birnin Geneva a ƙoƙarinsa na cimma maslaha kan batun nukiliya. Jiya Asabar, jiragen saman Siriya masu saukar ungulu sun jejjefo bababamai masu ƴaƴa kan wato yankin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Suka hallaka mutane aƙalla 71 tare da raunata wasu da dama akasari farar hula. Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta ƙaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Ta hallaka mutane aƙalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban ƙasar. Yau Lahadi ce cikar wa'adin haramta tafiye-tafiye ga wasu manyan jami'an ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan su biyar, waɗanda Amurka ta sallama a wata musayar fursunonin da aka yi a bara.
To, madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yi, yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This is the Voice of America.